Washington, D.C. Assalamu alaikum masu sauraro shirin yau da gobe ne shirin matasa ke zuwa muku daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a Washington DC akan mitoci 25 31 da kuma 41 ana kuma iya kama mu a birnin Yamai na Jamhuriyar Niger a VOA Africa akan mita 102.5 zangon FM sai kuma wasu tashoshin na zangon FM a Niger da suka hada da radio amfani sarauniya da kuma niya A can kuma sun kasar Ghana za iya kama mu ta Alpha Radio za kuma iya jin mu ta yanar gizo a voahausa.com ko sashen hausa.com masu gabatarwa
Yusuf Aliyu Harande
tare da ni Zahra Aminu Fage
Bisa ga al'ada duk ranar talata shirin yau da gobe na bibiya akan wasu lamura da suka shafi ilimi fasaha kiwon lafiya ko a yau 10 ga watan Maris shekara ta 2020 zamu duba rashin ingancin makarantun primary musamman akan abubuwa da suka shafi rashin matakai da kuma kayan aiki da kuma samar da gine-gine don inganta karatu
Makalan shine ba ina ne aka zauna ba shin me ake koya ma yara wace koyarwa me kuma ake ainihin son su da wannan ilimi da an koya musu kana ya samu cikakken malami mai kyakkyawan horo ya zauna gindin itace ya koda ilimin da wani mai digiri ko mai ainihin master digiri in ya shiga aji ba zai iya koyarwa ba
kamar yadda kuka ji a wannan gutsuran muna tafe da ƙarin bayani
kuma kin san da cewa wakilin sashen Hausa Abuja ya gayyato mana baki a zauren muhawara kuma ya samu zantawa da jami'an gwamnatin tarayya a ma'aikatar ilimi
muna kuma tafe da kaɗan daga cikin amsoshin tambayar da muka yi muku a Facebook sai ku kasance tare da mu domin jin duk waɗannan a cikin shirin yau da gobe
Zara kamata yayi kaman mutsunduma cikin shirin mu fara da tambayar da muka yi ma masu sauraron mu a shafin mu na zumunta inda muka tambaye su cewar waɗanne irin matakai suke ganin suka kamata dauka don inganta ilimi a matakin primary sai suka amsa mana da cewar
Amsar mu ta farko a yau ta fito daga Bashir Abubakar Kari daga jahar Kaduna karamar hukumar Kubau yace salam VOA Hausa hakika babban hanyar da ya kamata a bi domin inganta harkokin ilimi a kasar mu ya kamata gwamnati ta dauki nauyin ilimi kyauta
to kin gashi kuma baba gana Alhaji Nuciya Wacakal daga jahar Borno cewa yayi abu na farko shine gwamnati ta gyara albashin malaman primary domin wallahi kudaden da ake basu a wata baya isan su wanda hakan yasa ba sa iya halartar makaranta kullum
to Alhaji haka ne Alhaji Mele Yusufari yace yau da gobe Babban matakin shine kawai kowa da kowa babu mai kuɗi babu babban ma'aikacin gwamnati babu talaka kowa ya kai ɗansa makarantar gwamnati to in aka yi haka ilimin primary zai inganta
to kin ji shi kuma na shi fahimtar kenan ta lalleka to sai Dauda Musa Birgima ne ko Dandume Allah ya sa na faɗa sunan daidai yace lalle yau da gobe ikon Allah Gaskiya ya kamata gwamnati ta yi duk wasu duk mai yiwuwa wajen samar da ingantattun ainihin kayan karatu a makarantun primary da ƙwararrun malamai da kuma biyan malamai haƙƙin su da ya kamata.
To Muhammad Bako Jitkori da Magaran da Harris Elkanawe Goran Maji cewa suka yi matakan sun rataye ne akan iyaye da kuma gwamnati. Dole ne iyaye su sanya ƴaƴansu a makaranta. Kuma su kula da karatun su ita kuma gwamnati ta dauki matakan bawa kowa ilimi cikin sauki
to kin ga shi kuma Umar Adamu Katagum cewa matsalolin da ke kawo tarnaki a harkokin ilimi a primary bai wuce abu biyu ba na farko shine rashin malamai masu kwarewa na biyu shine rashin inganta albashin su idan har gwamnati za ta magance waɗannan matsalolin ko ba shakka za a samu sauki
Jamilu Sulaiman yace a gani na matakin da El-Rufa'i ya dauka a Kaduna shi ya kamata kowane shugaba ya dauka a jahar sa. To nasa ra'ayin kenan.
Eh, to ai bari ki ji kin ga baya ga shi Jamilu to shi kuma Mustafa Ibrahim cewa yi kamata yi a ce kowane dan siyasa ya kai dan sa makarantar primary ta gwamnati.
To Yunusa Tanko bani Mbaka da Malam Ango malamin makaranta cewa suka yi yau da gobe gaskiyar magana ilimin makarantun primary a yanzu ya lalace. Mu dai makarantar mu ta nan bani Mbaka da ita da babu duk uban su guda. Hujja ta ita ce malamai ba sa zuwa cikin lokaci amma sun zo din ba sa koyar da yara. Me amfanin badi barai?
To kin ji kuma kin ji wata abu ake cewa Allah ya kyauta. To Salisu mai shinkafa son shi kuma daga jahar Adamawa cewa yau da gobe ikon Allah matakin farko na inganta ilimin primary shine kula da malaman sannan kuma a rinka ba su uniform da kayan karatu. Idan Allah ya sa akai haka idan akai haka za a samu ingantaccen ilimi a watan matakin primary. Watan yana nufin kenan a dinga ba yara
dalibai
uniform watan kayan sawa da kayan karatu kenan.
To Nasir Tagina ne
a jihar Niger.
Eh to Nasir Tagina yace
Amina sai kun fara da Amina kin fada sunan gari wani gari a jihar su
to ai ba dai Niger bace ba cewa yayi tilas ne a wadata makarantu da kwararrun malamai kula da jin dadin malamai da wadata su da kayayyakin karatu da na koyan karatu.
To shi kuma Ibrahim Suleiman Machika daga jihar Kebbi karamar hukumar Bunza yace gaskiya matakan na da yawa kamar biyan malamai akan lokaci da kuma kayan aiki na zamani da sauransu.
Uzairu Ma'ruf mai ruwa yace yau da gobe a matsayina na malamin makarantar primary ina ganin hanyoyin da za a bi don inganta ilimi a matakin primary su ne. Na daya daukar malamai kwararru masu shaidar ilimin koyarwa. Na biyu biyan malamai dukkan haƙoƙinsu da ya kamata. Samar musu da wani tsarin albashi. Sannan kuma shirya taron bita ga malamai lokaci zuwa lokaci.
To kin ga ai kamar in kika duba wannan abin da Uzair ya rubuta yayi magana mai muhimmanci fa
sosai
wanda in mahukunta za su kalli abin da yace to lalle za a samu sauyi. To kin ga Patrick Bufa Gabako Bufa to Allah ya sa na faɗa sunan daidai daga Fataskum a jihar Yobe yace yau da gobe hakika abu mai sauki kuma mai wuya. Mai sauki shine a biya malaman primary albashi daidai bisa matakin su kamar yadda ake biyan takwarorin su na manyan makarantu. Muna roƙon Allah ya kawo sauki a cikin lamarin.
Isa bakanikin waya Saddam daga jihar Kebbi yace salam VOA Hausa. Yau da gobe gaskiya ni a gani na matakin da ya kamata a bi wajen inganta ilimi a makarantar primary shine a samar da kwararrun malamai da kayan aiki. Ku tashi lafiya yau da gobe.
To kin ga shi kuma sakon Hassan Dogon Faci ba tsari yayi daidai da na wani da muka karanta a can baya inda yake cewa salam yau da gobe idan ana so a inganta ilimin primary ya zama dole shugabanni su rika sa ƴaƴansu a makarantun primary da gwamnati ta haka ne ilimin primary zai bunƙasa a ƙasar mu Najeriya. Kuma yanki dan kika duba abin da yake magana akai Zara zaki ga cewa kasashen ma da suka ci gaba kamar nan Amurka ƴaƴan kowaye kai ƴaƴanka makarantar gwamnati suke zuwa ba wanda dan shi ke zuwa makarantar kudi idan ba kana son ka kai danka makarantar da ta shafi addini ba.
Haka ne. To shi kuma Muhammad Mikasset cewa ya kamata a dauki malamai waɗanda suka samu shaidar makarantarwa ta NCE domin ta haka ne za a samu ingantaccen ilimi.
To Sa'idu Sabo Auyo cewa salam yau da gobe hanyar da za a bi don inganta karatun primary shine ya kamata gwamnati da masu kuɗi da iyaye da kuma malamai sai sun haɗa kai a gudu tare don a tsira tare.
To mun gode da haka muka kawo ƙarshen amsoshin da kuka aika kuka rubuto mana.
To masu saurare muna godiya da sakonnin ku. To masu saurare yanzu bari mu garzaya zaurin tattaunawar mu a birnin tarayya Abuja karkashin jagorancin wakilin sashen Hausa na muryar Amurka Malam Nasiru Adamu Al-Hikaya domin jin yadda masu masana ke ganin ya za a billo mu wannan matsalar.
Ina tare da malamai biyu waɗanda na farko ɗaya daga cikinsu ma'aikacin gwamnati ne har yanzu shi bai ritaya ba Malam Usman Funtuwa sai kuma shi Malam Tankwaiya wanda kwararre ne ya yi koyarwa ba tsohon malamin makaranta ne wanda yanzu ya riga ya ritaya. Za mu tattauna ne kan maganin ilimin primary. Malam Tankwaiya bari mu fara da kanka. Me za ka ce kan yadda har yanzu makarantun gwamnati na primary da yawan ka zaga za ka samu? Yara ma watakila a inuwar bishiya suke koyon karatu har yanzu.
Wal game da maganan karatu a gindin bishiya wani abu ne wanda yake na da tarihi ba yau aka fara ba. Ba zan mance ba lokacin Obafemi Awolowo yana premier na Western Region ya kirkiro system na education wanda yake mutane su yara suna koyon karatu a gindin inuwa. Matsalan shine ba ina ne aka zauna ba, shin me ake koya ma yara, wake koyarwa, me kuma ake ainihin son sido nan ilimi da an koya musu. Kana ya samu cikakken malami mai kyakkyawan horo ya zauna gindin itace ya koda ilimin da wani mai digiri ko mai ainihin master degree in ya shiga aji ba zai iya koyarwa ba. So kaga magana a zauna gindin itace wannan ba wani IB bane, magana ne na resources wato kudi na gaman dan abin da za a gina wurare da sauran saka in ba su sai improvising ya zama kaman classroom.
Halin Tankwaiya iya in ba kudin ne sai ake gina gidaje na manyan jami'an gwamnati. Ka duba ma wasu jihohin ma har gidajen gwamnati ma sai su sauya su je su gina manyan gidaje, amma ga yaran talakawa nan suna karatuwa wajaje da wasu dace ba.
Eto a game da gine-gine abinda nake so a gane shine ba fa gini ne ilimi ba, sai kaga dan dashishin gini idan ka shiga ka raina abinda malami ke koyar ka kuma raina abinda ainihin shi yake kan malamin. An dan bada wani misali, yan shekaru kaman bako ko tukar suka shige a Department of Education na Abuja tana da wani irin system wanda yake takanta da tsaffin principaloli da vice principaloli daga sassa daban-daban na Najeriya su taru su rinka goyin rawun suna bincika mata ainihin private school su ga wanne ne kamata a ba su certificate na koyarwa wanne ne bai kamata a basu ba. Wallahi za ka shige ka je ka ga makaranta suna kyalli da komai sai ka shiga idan ka ce malami su kawo certificate din su ko kuma a tare takardun yara abin zai baka tausayi da mamaki. To sai za ka gane cewa ba fa gini ne abin ba, magana ne na ainihin training da aka ba mutum na abin da zai koyar da kuma ainihin irin yanayin yaron da zai koyar musu.
Usman Mutum, me kike gani kan wannan tambayar?
Ito duk da assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh, duk da Malam Tanko Ibn Iya kusan kwararre ne a wannan bangaren, to amma ni a fahimta ta shine a bangaren koyarwa akwai abin da ake cewa watakan wuri ya zamo ya dace da yanayin koyarwa, da turanci ana ce mashi conducive atmosphere. To kaga idan ya kasance an ce za a koyar ma yara karatu kuma ana so su gane kuma ba gini, kaga akwai damuwa. Na farko akwai iska, akwai rana, akwai damuna da irin waɗannan abubuwan. Kuma ta iya yiwuwa kila yara ne kanana tunda magana primary school ne ake, ta iya yiwuwa lokacin da ake koya masu wani abu na gittawa kaga hankalinsu sai ya rabu ya bar kan malamin ya tafi kan wancan
abu. Kuma in ka duba watakila wasu makarantun ma babu rufi ma, kaga in ana damuna da malamin da ɗaliban watakila sai dai su ranta a nakari.
To wannan ni ina ga kamar gazawa ce ta waɗansu daga cikin su gwamnoni zan ce ko kuma waɗanda alhakin yake a kai. Duk da za ka ga cewa waɗansu gwamnonin suna iyakacin bakin ƙoƙarinsu ko in ce waɗansu gwamnatocin suna iyakacin bakin ƙoƙarinsu wajen inganta gine-ginen primary school.
Malam Tanko Ibn Iya, idan da za a bada shawari ne, wato na lura kai ka fi karkata ga ingancin malaman fiye da ma yanayin gine-ginen.
Eto a gaskiya kuskuren da aka samu ko kuma matsalan da aka samu game da nagartan ilimi na primary school a Najeriya shine daga lokacin da gwamnati ta yi watsi ko kuma ta barar da maganan horon malamai zama grade 2 teachers, daga nan aka fara samun kuskure. Ta nan ne zaka samu mutumin da yake an horar da shi don ya koyar da yara a primary school. Yanzu haka kawai yaro da ya ƙara secondary school shi kanshi bai san mai koya ba, bai kuma san wai koyar da shi ba, sai a ce a tura shi je karatun NCE. Da ya je nan karatun NCE nan ban san me ake koya musu ba, sai ka ji an ce yaro ya fito da certificate din NCE wai malam makaranta. Ba methodology wato abin da ake nufi hanyar koyar da yara, babu ainihin waɗansu yadda za a yi ka janyo hankalin yaro, babu da za'a me zakai da wannan yaro in baya ji in wannan in bai gane duk ba kuka muku irin wadannan ba so ni ina ganin abin da za'a yi game da ilimin primary school gwamnati ta sake tunani a sake dawowa da teachers grade 2 certificate wanda ke shi zai koya ma yara gidauniyar yadda za'a yi teaching a primary school in ba haka ba ina ganin ana wasa ne inda magana matsalan primary school ake yi dan yanzu education is a business kowa je dan sato kudin sa duk matan da dan je ta dan fike wani abu mijin ta dan kwakulo wani abun nan yana minister so minister menene city za ta bude primary school
wata kila dai ko mutum to ai zai iya kasuwanci kuma ya samu irin wadannan kudin
eto kasuwanci na irin akwai kananan kudin da yake in ka samu za a gane kasuwanci na ko kuma kudin kai da gani ka sanya kai ka same shi akwai irin wadannan kudaden su ruke magana akai akwai wani secondary school da nake shiga wanda aka ce wai wani ne matarsa ta yi wushi za ta tafi kaza kaza dan ya mata kisha ya bata hakuri ta kire kawo makudan kudi bude mata secondary school ta ribo malamai ana ta tishin ita ma ta zama ainihin educationist to za a samu nagarta irin wannan abu saboda kan fuskanci gaskiya
so to wato kada shi tsohon malamin makaranta ya bamu dariya kuma da wannan me zaka ce akwai waɗanda suke tunani inda duk manyan jami'an gwamnati na sa ƴaƴansu a makarantun gwamnati ba na kuɗi ba to tabbas da an gaggara dukkanin makarantunan
wannan bayani haka yake kuma shine gaskiya saboda abubuwan da ke faruwa shine kaman jiya mun yi wata magana da wani kaga ban san zamu wannan tattaunawar ba shi shugaban primary din anguwar da nake da safe wai sai ya dauki yaran shi a mota ya kai su private school sannan kuma wai ya dawo shine shugaban primary kaga wannan ƙaryata juna ne kiri-kiri to kaga inda a ce dukkan jami'an gwamnati za su sa ƴaƴansu makarantun gwamnati to dole su tsaya su jajirce su tabbatar da cewa abinda ake so a koyar ko abinda ake so a samar domin a inganta koyarwar primary ta gwamnati to za su tabbatar da sun samu na biyu kuma sai malaman primary ko kuma dukkan malamai masu koyarwa sun maida abin cewa kishi ne amma in ka lura zaka ga cewa yanzu duk ina da mutum ya gama aiki a makaranta ya samu aikin misali koyarwa zaka ji me kake eh to mun dan samu koyarwa zamu fara wata kan bai yadda cewa yanzu ya samu aikin zai yi ba shi yasa kaga ba yanda za a yi abin da ya kamata ni ina ganin cewa gaskiya da jami'an gwamnati za su maida hankali ya kasance ƴaƴansu su koma makarantun gwamnati to da za a samu ƙarin ingancin koyarwa a matakin farko na primary gaskiya
amma tun kai bini da kaji wani abu mamaki shi wannan fa shugaban makarantar gwamnati ne amma sai ya doya ran sai kai makarantar kuɗi wannan ya nuna fa bai ma yadda da abin da yake yi ba kin
wato a nan wannan maganan ya sa na tuna da wani dan Najeriya professor Iya Abubakar lokacin yana vice chancellor na Ahmed Bello University ƴaƴansa kaf ba mai zuwa private school public school suke zuwa na samaru da aka tambayi professor ya yi ce a ai idan ka duba cikakkun malamai masu training da kuma syllabus na kayan aiki yana primary school namu na public school wannan private school da kuke gani duka ainihin is a business centers so suke kawo yara su samu kudin su sai abin da za su yi da shi amma kuta public school nan ya kamata ainihin ya kasance za a samu tsantsigarin education wannan kenan misalin kamar a ingila idan danka na neman wani aiki in aka bincika aka ga bai attending public school ba ana nuna alaman wannan is a irresponsible family dan duk wani responsible family dan shi sai ya gone through public education rather public system of education wanda wannan muka rena a Najeriya mun dauka wuri ne na yaran talakawa saboda haka ni abin da nake so a nan shine ni har yanzu ina maganar gini duk kare rinka rudin ku abin da zai dame ku shine ne ke cikin kokolin malamin makarantar da yake ko da yayanka
ne wannan ya nuna kagoyi bayan wata kila wata jarabawa da aka yi a wata jiha nan arewa inda aka sallami kusan malamai 20,000 daga aiki
wannan abin da aka yi a nan ina ganin katin kuskure ne daga wurin wanda ya yi na farko ya aka yi har waɗannan mutane suka zama ba su san wannan abu ba ba supervisors ne wanda za su rinka zuwa suna duba su in akwai supervisors ba a bashi feedback na irin abin da yake faruwa idan ba a bashi mai amfanin commissioner of education na state din shi wanda shi ya kamata ya rinka sanar da shi ga irin abin da yake faruwa tun daga an samu waɗannan zunzurutu malamai kamar 20,000 kamar da yake ba su iya passing din exam din primary school ba ai ba na farko ba kenan dan shekaru da dama an taba haka a ainihin Kwara state wanda aka ce an ba malaman makarantu jarabawan secondary school sun kasa ci to kuma gashi a Kaduna state primary school ne ma suka kasa ci to kaga kenan ya kamata a san amfanin supervisors wanda za su rinka bi makarantu suna duba aiki na daya kenan na biyu kuma me za a ba supervisors a tabbatar da su yana aiki a ba su facilities moto da drivers da kuma impress wanda za su rinka maintain din wannan motoci na rinka zuwa makaranta ana gina abin da ake yi na uku masu tsara ainihin ilimi na kasan nan a tabbatar da sun ba da correct syllabus wanda yake za a rinka bi ba tare da ainin ana albin da hana ba
to indi kuma su supervisors din ya nuna ba su yi aikin su shi yasa wata kila lurar mutane shi gwamnatin wannan jarai dauke irin wannan mataki kai Usman ya kike ganin lamarin
to ni gaskiya ina bashi ina goyen bayan shi dalilin da yasa nace ina goyen bayan shi kuwa shine abu da a matsayin shi na shugaba ko a ko gwamna ko ba gwamna ba dole ne ya kasance ni ina ga koda an ba su supervisors duk abubuwan da suke bukata to akwai abin da ake ce matausai ko na dan adam sai kaga ka yanzu wannan gashi bai iya ba to
amma wai za a kada raba su da hannu wajen abinci
wai ka araba su da cin abinci to kuma kaga ka araba su da cin abinci sai ya kasance waɗannan yaran ko kuma su ne za su zama malaman gobe tunda malamin da ya koya ma wannan dalibin bai iya ba kuma an kyale shi ya ci gaba da bai iya ba wai ka araba shi da abinci to dan dan yaron da zai kyankyasa nan gaba ya zama malami to irin shi ko zai kyankyasa kenan ko kuma wanda ya shi shi lalacewa to saboda haka kaga dole shugaba ya rinse ido yayin abin da ya zama shine daidai dan a samu gyara a samu ƴaƴan da za a producing ko ince za su zama su ne manyan gobe waɗanda za su zo su rike kannan su ko ƴaƴan su su zama nagari ni ina koyan bayan shi wannan abu yayi daidai gaskiya
tare ne da sashen Hausa na muryar Amurka a cikin shirin yau da gobe har ila yau Nasiru Adamu El-Hikaya bai yi nisa ba gashi ya kara dawowa da bayani amma wannan karin ya jiyo mana ta bakin daraktan ba da tallafi a ma'aikatar ilimi ta tarayya Alhaji Inuwa Muhammad
duk da karatun primary ba wai kai tsaye na karkashin gwamnatin tarayya bane amma kuma haƙin gwamnati ne ta kula da ilimin dukkan 'yan Najeriya shin me zaki ci kan ilimin primary nan dan ana ganin kawo makarantun gwamnati ba a samun kayayyakin koyarwa yadda ya dace kuma kusan za a iya cewa gwamnatin tarayya tana tura kudade duk wata jihohi nan suna samun kudi daga tarayya
so alhamdulillah Alhaji Nasiru wato ka san idan aka ce maka wato tsari na kasa wanne you know da irin ayyukan da aka bashi ita gwamnatin tarayya tana da nata gwamnatin jihohi da nasarar haka gwamnatin kananan hukumomi to ita gwamnatin tarayya wanda yake take inda yake babbar yaya kusan kowanne abun da za ta yi ta taimaka ta tabbatar da cewa ilimi ya samu karbuwa kuma an kyautata ilimi ga mutane da suke kasa ina ganin gwamnatin tarayya suna iya kokarinta to abun da yake faruwa tunda kowace jiha tana da nata karfin da ko kuma tana da nata ikon da constitution na kasar nan ya bata shi yasa mutane suke ganin kaman cewa gwamnatin tarayya bata tafiya can kasa tana yi amma idan mutum ya duba makarantun nan da zaka shiga da na jihohi da na gwamnatin tarayya duk kusan inda zaka rika duba zaka ga cewa akwai tallafi ta wani bangaren na gwamnatin tarayya a cikin wannan makarantu saboda haka ni ina ganin cewa gwamnatin tarayya tana iya kokarinta ta tabbatar da cewa mutane sun sami ilimi kamar yadda wannan gwamnatin ta zo da niyyar cewa tana so ta kauda jahilci ne a iya lokacin da za ta yi mulki.
Wato in an duba wasu makarantu ma kusan har yanzu fa akwai makarantu da ake karatu ko a Inuwar Bishiya ko yara suna zama kan duwatsu. Wannan yana sa kusan makarantun primary fa ta gwamnati ba sa yin aiki da dace.
Eh to Adamu kai ka riga ka san wannan ai magana ce guda daya. Gwamnatin tarayya tana iya kokarinta. Duk abin da zamu yi mu taimakawa gwamnatoci na jihohi da kananan hukumomi. Idan ka duba misali zan baka. Ai lokacin da gwamnatin nan ta zo ta samu jihohin ma da suka daina biyan albashi. Kuma idan ka duba kusan kashi 70 na mutanen da suke ba sa samun albashi za ka ga malaman makaranta ne. saboda gwamnatin nan tana da niyyar ta ga cewa ilimin nan ta taimaka shi yasa ta haɓaka ta karɓo bashin kuɗi da ko'ina ta tabbatar da cewa ta taimaka domin ilimi ya samu ya haɓaka kuma insha Allah ina kallon tana kokari wajen wannan amma magana cewa mai yara suna karatu a gindin bishoyi suna yin wannan kwarai ba za ka ita gwamnatin tarayya babbar giwa ce abubuwan ya yi yawa idan ka duba muna da makarantun primary a ƙasar nan suna da yawan da idan aka ce yau gwamnatin tarayya ita kadai za ta iya wannan abu ba amma duk ya wani kokari da gwamnatin tarayya za ta yi tana yi yanzu misali zan baka akwai special program da gwamnatin tarayya ta yi wanda aka yi launching nasa wanda ake kiran shi state education investment program wannan in ka duba wani tsari ne daban da gwamnatin tarayya ta karɓo daga World Bank domin ta tabbata banda dukkan hanyoyin da take bi ta taimaka ilimi a ƙasar nan za ka ga cewa tana bin waɗannan hanyoyi domin ta taimaka saboda haka duk irin waɗannan abubuwan da suke faruwa abubuwa ne wanda suke faruwa kuma kowa ya riga ya sani amma insha Allah ina ganin wannan gwamnati tana iya kokarin ta tabbatar da cewa waɗannan abubuwan a fesu ne
a wannan bangare me za ka ce ga ra'ayin da ake yadawa ko kuma zan ce wannan manufa ta cewa duk jami'an gwamnati su janye yaransu daga makarantu masu zaman kansu su dawo da su makarantun gwamnati wannan ita ce hanyar gyara wannan lamarin
to na so ni kam ni ma nan da nake magana da kai ba inda ta wata makaranta ba ta gwamnati ba kuma ni ita nayi ita na sani kuma ita nake aiki kuma gaskiya ina ganin idan za a dawo da wannan tsarin haka zai taimaka domin ba wani abu bane idan har ma'aikatan gwamnati ƴaƴansu suna nan makarantun dole za su zuba ido kuma su tabbata da cewa sun ga abubuwan da ya kamata a yi a makarantun nan ana yin su saboda haka ina ganin ba laifi bane wannan magana ce mai karfi wanda idan har za a yi ta ayyancin mu duk mun yi karatu a local education authority school ne kuma mun samu dukkan abubuwan da ya kamata kuma lokacin da muka samu karatun nan ba mu je makarantar kuɗi ba amma a yanzu muna alfahari da cewa ilimin da muka samu a wannan lokacin ilimi ne wanda yake ya amfane mu kuma ina amfana ƙasa kuma zai ci gaba da amfana ƙasa saboda haka ina ganin babu wani laifi wannan magana ce mai ƙarfi a kurnan ba akwai wani gwamna ma gwamna ɗan Rufai yayi wannan magana yake ci kansa ma ƴansa ya dawo da su makarantar jiharsa ne domin yana son sauran mutane su kwaikwayi irin abin da yake domin a tabbatar da cewa waɗanda suke da ido a kan ilimi za su zata zuba ido sosai inda sun san akwai ƴaƴansu suna gurin ina ganin nasu ni ina tare da wannan magana kuma gaskiya hakan take
to kin ji maganar da shi kanshi wannan director ne a ma'aikatar ilimi a gwamnatin tarayyar Najeriya wanda yake cewa yana da yakinin cewa idan za a dauki wannan tsari na kowane dan kowa dan mai kuɗi dan ma'aikacin gwamnati dan kowa ya je makaranta to kin ga dai kamar an koma mu wannan maganar da nayi can baya na cewa kin ga tsarin da ake da shi a nan kasar Amurka ita ce wanda duk don kowa sai ya je makaranta
to ai matsalan shine ingantattun malamai abinda yasa iyaye da dama suke gujewa makarantun gwamnati saboda suna son yaran su samu ingantaccen ilimi to lokuta da dama ba a samun kwararrun malamai a makarantun
to ai abinda zai sa samu ingantattun malamai shine idan dan gwamna ko dan commissioner ko dan permanent secretary yana zuwa wannan makaranta to dole shi permanent secretary ko waye ya sa ido ya ga cewa an kawo malamai nagartattu
haka ne to masu sauraro da haka muka kawo ƙarshen wannan shirin namu na yau yanzu a madadin wanda ya taimaka ya bada umarni Daniel Brown da injiniyan mu na yau PJ da dukkanin abokanan aiki da suka bada gudunmawa wannan shiri musamman ma wanda ya taya ni gabatarwa Yusuf Ali Waharande ni Zahra Aminu Fage daga nan birnin Washington DC nake cikin lama da ku huta lafiya